الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين، نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Wa barkamu da sake haduwa a waɗannan darussa da muke gabatarwa. Koyo Allah ya sake bamu iko da dama mun sake haduwa. Za mu tattauna ne akan insha Allah ta'ala wasu matsaloli da suke da alaka da littafin Allah mai girma. Shine wato za mu yi bayani kan usulut tafsir wa qawa'iduhu والاختلاف فيه انغانيكو واسبابه وانواعه وكيفيه التعامل معه منجي دكيو كو ودان سو دي ابوبون دا زامو تتاونا اكن سو تو idan muka zo wannan yana buƙatar mu yi bayanai a cikin littafai kamar haka. Na farko, dirasatun fi usulut tafsir, galibin abinda zamu bayani game da ka'idodin usulut tafsir suna cikin wannan littafi na Ustadu Dr. Muhammad Kabir Yunus. In muka zo wajen qawa'idut tafsir, littafin da zamu fi amfani da shi shine at-tahrir fi usulut tafsir. In muka zo wajen qawa'idut tarjih, in muka zo wajen al-ikhtilaf da anwa'uhu da asbabuhu, nan za a samu kuma kayfiyatut ta'amul ma'ahu, nan za a samu at-tarjih. Zamu yi aiki da littafi guda biyu, at-tahrir fi usul at-tafsir da fusulun fi usul at-tafsir, dukan su na Ustadu Dr. Musa'idu Qayya. In mun zo wajen al-ikhtilaf da asbabuhu, za mu yi amfani da littafi guda biyu, at-tahrir fi usul at-tafsir da kuma ikhtilafu al-mufassirin wa asbabuhu asbabuhu wa atharuhu na Ustadu Dr. Mas'ud bin Abdullah Al-Funaisani. Ina gani haka ne tsarin karatun mu zai tafi, domin muna son mu shiga cikin littafin Ibn Jarir al-Tabari mu bayanin mas'aloli na al-ikhtilaf da ya kawo. To in ba mun yi wannan muqaddima din ba, ba za mu san asbabul ikhtilaf ba, ba za mu san anwa'uhu ba, ba za mu san kuma kayfiyatut tawjih ba, sannan kuma ba za mu iya sanin kayfiyatul jam' aw at-tarjih ba. An gane ko? To muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shi ne jagora karimu cikin wannan karatu da za mu gabatar. Allah ya bamu ikhlasi da dacewa da sunna ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam a cikin ayyukan mu gaba daya. Muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya samu kikkiawan karko. Muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljanna firdaus al'a'la ta kasance muku, mun mu da mu da ku gaba daya. Kafin mu tafi cikin karatu gadan-gadan, yana buƙatar mu san waɗansu abubuwa da zamu tattauna a kan su. Na farko, shimfida at-tamhid. Musammi ake nufi da at-tafsir, at-ta'rifu bit-tafsiri wa tuwa usulihi. Mi ake nufi da tafsiri, mi ake nufi da usulut tafsir. Abu na biyu, nash'atut tafsir, ya an kai tafsiri ya taso, tarihin sa, kamar da ake ce ma tarikhul ilm ko tarikhul ulum. Wa tatawwurihi, ya yi tatawwur, ya ci gaba, wa marahil, da kuma matakai-matakai. Sannan kuma sai mu san usulut tafsir wa masadiruhu jumla. Masadirut tafsir, inda a tafsiri a ina yake turowa, koko haka na kawai mutum zai zama wa ya ce koshi ya faɗi abin da ya ga dama. Abu na biyu, za mu zo mu ga tafsirul Qur'ani bil Qur'an. An gane ko? Shi kuma akwai faqra guda shida a cikinsa. Tafsirul mujmal bil mubin, wanda ya zo dunkule da wanda ya bayyana shi. Tafsirul am bil khas, wanda ya zo ya haɗe da wanda ya keɓance shi. Tafsirul mutlaq bil muqayyad, wanda ya zo sake wawai da kuma wanda ya dabaibaice shi. تفسير المنسوخ بالناسخ يدا اكي بامبنتا نسخي وندا شافي دا وندا انكا شافي المنسوخ وندا انكا شافي بالناسخ دا وندا شافي شي سنن الجمع بين القراءات يدا اكي حدا قراؤي ابادا واتو معنا مون غاني كو دوكا ودان زامو تاكايتا بياني كان سو با وي سي مون فاددا بياني با دغ نان كوما زامو زو موغا تفسير القران بالسنه مي اكي نوفي دا سنه تا النبي محمد صلى الله عليه وسلم اغورغوجي دا اوجه بيان السنه للقران yadda sunna ta yi bayanin al-Qur'ani. Abu na uku, za mu zo fi tafsiri aqwalis sahaba, tafsiri da alqur'ani da bayanan sahabbai, an gane ko ayi bayanin sahabbai da falalarsu da kuma matsayinsu, kenan at-ta'rifu bis sahaba wa bayanu fi ta'rifi bis sahaba wa bayani fadlihim wa makanatihim fi hujjiyati tafsir as sahaba, sannan kuma hujja ta tafsirin sahabbai wa anwa'uhu da nau'insa. Zamu zo abu na gaba sai tafsirul qur'ani bil lugha, ayi tafsirin alqur'ani da larabci, fi ta'rifi bil lughati al arabiyya, mi ake nufi da lughal arabiyya, da kuma fil asas al mu'jami lit tafsir, tushe na al mu'jam, ya anti al mu'jam sune kalmomin da suke fassara kalma a larabci, fil asas al dalali ko dilali ko dulali, dalala kenan ta ma'ana, fil asas al nahwi a cikin asas na nahwu, da fil asas al balaghi da kuma asas na balagha, wadanda sune wanda suke da alaka da lughal larabci. To sannan kuma zamu zo mu bayanin fil isra'iliyat, al-isra'iliyat riwayoyi da aka yi daga bani isra'ila, wa madah hujjiyatiha fi at-tafsir, da kuma hujjarsu a cikin ilimin tafsiri. Abu na gaba sai fi at-tafsir bil ra'yi, tafsiri da ra'ayi, aw al-ijtihad koko da kokari, aw al-aql, wasu na kiran shi at-tafsir bil ijtihad, bil ra'yi da ra'ayinka, ko bil ijtihad da kokarin da kai, ko bil aql aw al-aql koko tafsiri da wato ka'idodi wadanda suke na hankali. To ina fata an fahimta. Nan za a yi bayanin mi ake nufi da mustalahat na ar-ra'yi da al-istihad da al-aql, sannan kuma za a yi madah hujjiyatu hadha al-asl fi at-tafsir, me hujjat ay tafsiri da wato hankali, sannan kuma za a zo a yi bayanin qadiyat tafsir bil ilm, ilm al-hadith, tafsirin al-qur'ani da ilimi, ma'ana da bincike da bincike da aka yi, an gane ko? Yawwa, da maganganun malamai na farko ta'rifin wannan ilimi, na biyu menene malamai suka gani game da wannan, meye maganganun su, to sharadi na uku kuma sharadin da za a bi da dokoki da ka'idodin da in za a yi irin wannan tafsiri, sannan za a zo qadiyatu tafsir bil ishara, tafsiri da ake kira tafsirul ishari, tafsiri na nuni. To za a yi ta'rifin me ake nufi da tafsirin ishara ko tafsirin nuni, sannan kuma sharadda da ake bi wajen irin wannan tafsiri. Wannan su ne abin da za mu karatu a cikin abin da ya shafi wato usulut tafsir, an gane ko? Yawwa. To abu na farko mi ake nufi da tafsiri, at-tafsiru lughatan masdar, kalma ce wadda an cirato ta, li fassara yufassiru tafsiran, an gane ko? Wa huwa min al-fasri, asalin shi harufa guda uku ne, fassara hudu ne domin akwai shadda, wa huwa al-bayanu, a cikin lugha ana nufin al-bayan. Qala al-Murtada az-Zubaydi, Imam az-Zubaydi cikin littafinsa na lugha da ake kira Tajul Arus, yake cewa al-fasru, in an kai amfani kalmar al-fasru ana nufin al-ibana, bayyanawa, wa kashful mughatta, ayaye abinda yake an rufe shi a bayyana shi ko abinda ya boyu, an gane ko? Kuma وقال ايضا كان شيء امام الزبيدي يتي قال ثعلب ثعلب يتي وكذلك ابن الاعرابي ابن الاعرابي يا فدا التفسير والتاويل يا انت التفسير ده التاويل والمعنى ده معنى واحد غداني يا انت تفسير الشيء كذا كو تاويله كذا كو معناه كذا كنن دو ابو داين من غاني كو كلمه تفسيري ا cikin القراني مي جرما كلمه تفسيري ا cikin القراني مي جرما تانا ده معنى دايا تازو وري دايا an gane ko duk cikin alqur'ani kalmar tafsiri wuri guda ne ta zo inda Allah subhanahu wataala yake cewa wala ya'tunaka bimathalin illa ji'naka bilhaqqi wa ahsana tafsira imam ibn jarir at-tabari da yayi riwaya daga imam mujahid an gane ko wajen wa ahsana tafsiran yace qala bayanan kenan wa ahsanu tafsiran wa ahsanu bayanan ita ce tafi wato bayani kenan bayyanawa sannan kuma yayi riwaya daga Imam Ad-Dahhak a cikin tafsirin sa shi Ibn Jarir At-Tabari wa ahsanu tafsiran qala tafsilan ma'ana rarrabewa dama cikin bayani ai akwai rarrabewa yawa kina in mun ka dauki kalma ta at-tafsir tana nufin al-bayan ko at-tafsil rarrabewa ko kashful mughatta yayi abinda ya boyu ko abinda an ka rufe na ma'ana an gane ko ina fatan mun fahimci wannan duk da yake wasu sun ce al-fasru shine yana nufin tashqisu da ai bincike a gani idan mutum bai da lafiya a gano ciwon shi ai masa magani an gane ko daga nan kalmar ta samu asali amma da yawa daga cikin malamai ba sa fadar wannan kuma ba sa wato kula da shi. Ina fata an fahimci ni. To, ilimin tafsiri yana da ta'arifat da malamai da suka kawo daban-daban, duk da yake wasu zaka ga sun kawo wasu abubuwan wadanda ba sa cikin tafsiri, har su hada da abin da yake da alaka da ulumul Qur'an. Ina fata an fahimci ni. Kamar yanzu wannan ta'arifi na da a cikin al-Burhan fi ulumul Qur'an na Imam Az-Zarkashi shine cewa ilmun yu'rafu bihi, shi tafsiri shine ilimi wanda ake ganowa da shi, fahmu kitabillahi, fahimtar littafin Allah, al-munazzal ala nabiyhi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, al-munazzal ala nabiyhi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wanda anka saukar ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa bayani ma'anihi, da bayanin ma'anunin sa, wa istikhraji ahkamihi, da fitar da hukumce-hukumcen sa, wa hukmihi, da hukuncin sa. Wa hadha ta'rifu liz-Zarkashi, Zarkashi ya kawo shi. To kaga istikhraj al-ahkam wannan yana babin fiqh ne, baya daga cikin babi na tafsiri. Al-muhimu dai na kawo wannan, amma a takaice wanda anka dauka kamar yadda mallam yace, wal khulasa anna at-tafsir ilmun yahtammu bi bayani ma'ani al-Qur'an al-Karim, ilimi ne wanda yake kula da bayyana ma'anonin al-Qur'ani mai girma, wastikhraju ahkamihi, da fitar da hukumce-hukumcen sa, wa hukmihi, da hukumce-hukumcen sa, ko wa hikamihi, da hikimomin sa, wa mawa'izihi, da kuma wa'azin sa, wa'azin da zo cikin sa, wa ibarihi, da abin lura da zo a cikin al-Qur'ani. Mas'alar da zamu je akan ta gaba shine bambanci tsakanin at-tafsiru da at-ta'wil, mas'ala ce wanda za ku ga tana dauka hankalin dalibai. Shi kalma ta at-ta'wil a larabci masdar ne daga awwala yu'awwilu ta'wilan, asalin kalmar daga ala ya'ulu ne, awala ya'ulu, ala ya'ulu shine ya dawo, to sai anka ce awwala, kenan ya mayar da shi akan wurin da ya dawo. Awwala yu'awwilu ta'wilan kama fa'ala yufa'ilu taf'ilan, wa huwa ar-ruju'u shine dawowa. Ina fata an fahimce ni. Ibn Manzur a cikin Lisanul Arab, wani littafi ne wanda yake babban kamus ne na larabci da ake kira Lisanul Arab, duk da yake sun ce gashi ya yi shi da fadi sai dai bai kawo ma'anar kalmomi da dama ba. Ina fata ana fahimtar ta. Eh, gashi da girma amma bai kawo ma'anoni da dama ba. Mun yi magana al-ma'ajim al-lughawiyya qadima wa haditha wa kafiyatul bahth fiha, ana bincike kwarai da gaske. Al-muhimmu dai ba sai mun tsaya mun bata ba. Ala shay'u yaqulu awlan wa ma'alan raja'a, kina an ce ala shay'u abu ya dawo, daga nan ta'wili ya samu. Sannan awwala al-kalama wa ta'awwalahu tadabbarahu, yayi tadabburin sa, ko ba tadabbarahu, ya kamata a ce tadabbarahu dai ba dabbarahu ba. Wa qaddarahu, ya qaddara shi, ya bashi ma'ana kenan. Wa awwalahu, yayi ta'wilin sa, wa ta'awwalahu fassarahu, ya fassara shi. At-ta'wil istilahan, menene malamai suke nufi da ta'wil istilahan? An gane ko? To akwai maganganu na malamai, in ka diba cikin al-itqad fi ulumil Qur'an na Imam Suyuti ya kawo maganganu na malamai game da waɗansu suna ganin cewa da tafsiri da ta'wili ma'anarsu ɗaya, wasu kuma suna ganin a'a shi ta'wili ba ɗaya ne da tafsiri ba, sun bambanta. To sai suka kawo maganganu, kaga wanda suka ce duk ɗaya ne ba mu shan wahala, amma wanda suka ce akwai bambanci to dole sai an yi mi. Sai suka ce annat tafsira, shi tafsiri an gane ko, a ammu min at-ta'wil, ma'ana yafi ta'wili fadin ma'ana. Kina an ka ce ta'wili yana shiga cikin tafsiri, amma tafsiri bai shiga mi cikin ta'wili, an gane ko? Sunka ce wa annak akthar isti'mal at-tafsiri fil alfaz wa mufradatiha, galibin da ake amfani da kalmar tafsiri abinda shahi lafazi da kalimomi shine al-alfaz wa mufradat, kalimomi duk dai abu guda ne. Wa akthar isti'mal at-ta'wili, inda kuma an kafi amfani da ta'wili fil ma'ana, fil ma'ani, a cikin ma'anoni wal jumal, da jumloli. Kenan sai zama to sai an hada jumla ko jumloli. Wadansu daga cikin malamai magana ta bi sun ka tace anna at-tafsira, shi tafsiri bayanul lafzin, kai bayanin lafzi la yahtamilu illa wajhan wahidan, wanda ma'ana guda yake dauka. Wat ta'wilu, shi ko ta'wili, tawjihu lafzin, kai bayanin lafzi mutawajjihun ila ma'ani mukhtalifa, wanda yana daukar ma'anoni daban-daban, ila wahidin minha, amma sai ka dauki dai daga ciki, ka dauki dai daga cikin ma'anonin da yake dauka, zahara min al adilla, wanda dalilai sun ka bayyana gare ka, wanda galibi wanga istilahul mutaakhirin da an gane ko sarful lafzi an ma'anahu adh-dhahir li dalilin sahihin sarihin yarji'u yajibu ar-ruju' ilayhi. Magana ta uku kuma suka ce anna tafsira bayanu wad'il lafzi, shi tafsiri kai bayanin halin lafzi in ma haqiqatan, in haqiqa yake nufi aw majazan ko ko majazi. An gane ko duk yau sun ce a ce uslubun min asalibil lughatil arabiyyah ka tafsir as-sirat bit tariq, kamar ka fassara as-sirat abinda yake nufi da shi at-tariq hayya was-sayyib kalimata as-sayyib bil matari da ruwa. An gane ko asalin al-matar shine ruwa, as-sayyib asalin shi ba ruwa bane amma daga baya ta zaman to ruwa, domin asalin shi daga saba ya subuni abinda ya fuskanto ya zo daidai, shi yasa anka ce asaba. To sai anka ce sayyib asalin shi sayyib ne fa'il. An gane ko kamar yanzu misali hana yahun sai a ce hayyin, asalin shi haywin an ƙara ya'un fa'il. To sai anka ce sayyibin aw ka sayyibin min sama, saboda ruwa daga sama in ya daidaito ya taho sai ƙasa. Muna ganewa yawwa. Wa ta'wilu shi ko ta'wili tafsiru batilil lafzi, ka fassara batilil lafzi abinda ya koyi na lafzi, ma'khudhun min al-awli wa huwa ar-ruju'u, shine an dauko shi daga al-awli. Al-awlu ba al-awwalu ba, al-awlu wa huwa ar-ruju'u li aqibati al-amri, a koma zuwa ga karkon al-amri. Ina fata an fahimce ni yawwa. Wannan shine fa ta'wilu ikhbarun an haqiqati al-murad, kenan shi tawili za a bayyana hakikanin abin da ake nufi da abu. Wat tafsiru shi ko tafsiri ikhbarun an dalilil muradi, a bayyana dalilin abin da ake nufi da shi. Lianna al-lafza yakshifu anil murad, domin shi lafzi yana nuna maka zai kai ka ga gano abin da ake nufi. Wal kashifu daliluhu, shi ko abin da ya gano shi a matsayin dalilinsa, domin shi zai shirya da kai inda babu lafzin aida ba zan can ka shirya zuwa ga ma'ana ba. مثال قوله تعالى إن ربك لبالمرصاد وبنجيزن كينا لما داكتا تفسيره أنه من الرصد ينرق الرصد شيء سكي أنفاني دي شيء ينزئل من قانو سررين سمانية رصد الأفلاك الأفلاك الفلك كننك بجي كيرنك كلن يدع سررين سمانية كي جويا وينا تفيا علم الرصد يقال رصدته أي رقبته نايجرنسا والمرصاد المفعال منه كنن مرصاد مفعال لي وتأويله أما إن ذا أي تأويل إنسا بايان أنت أبنجزن كان لما داكتا تفسيري كنا تو تأويله وسيأتي التحذير من التهاون بأمر الله كما ونا آياتنا سورة الدكيني دقى سكتي قمد الأمر ين الله والغفلة عن الأهبة دكما ربكنا دقين تتلي شري والاستعداد دشري للعرض عليه قرانا دذا أكاوكا أجتوك قبا الله نفت أنا فهمتك يوا تو قالي بن سلف إنسون كتي تأويل ده تفسير سنة رفين دو أبو دهين أما متأخرين سوني سكي أنفاني سو تي صرف اللفظ عن معناه إنا باتا أنفين تين يوا تو أما شي لفظين تأويلي إن يضو تكين القرآن شم معنانا ويكي نوكا أنغاني كو كلمة نوكا معنوني دبان دبان إمام السيوطي تكين لتافين سأل إتقان في علوم القرآن ياكو بابي أكن الوجوه والنظائر. الوجوه جمعي لنا الوجه، النظائر جمعي لنا النظير. كلمة تكيئة لكم معنوني دبان دبان يا بعد بسلي إمام الدام غاني أتكي للتافي نساء الوجوه والنظائر سيئي بياني كم وطن أن يتلوكو ستندق فاركم يي بياني سلي كلمة ميما سيوا. أما إن كان سنك أمفان للتافي نساء كار أوكيش كووشي كلمة كارو تاتلو من بيبي جيرين سورورين القرآن با نفتا أنا فهمتا تا يوا. تو كلمة التأويل واللوكة انترى رفين التفسير والبيان شيني أي بيان أبو أبين أشي الله يتشي وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث أي من تفسير الأحاديث ومن بيان الأحاديث. أن قال يقول ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث أي من بيان الأحاديث. نبي انت زوجك القرآن كلمة التأويل تنا نفهم العاقبة مكو ما أبو ذلك خير وأحسن تأويلا أي وأحسن عاقبة والنشيني يهي مكو ما تقلي وزنوا بالقسطاس المستقيم كو بالقسطاس المستقيم او تقراء ذلك خير واحسن تاويلا اي واحسن عاقبه شيء يفي كاون واتو مكوبا. سنن كما كلمه التاويل انت زو cikin القراني مي جرمه تنا نوهن تحقق الخبر تبت اللباري وثبوته لتبتسا هل ينظرون الا تاويله باكو مي سكي جرا بس تبتو اللباري القراني. يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق كما كان بني كنا نرد حقيقة ان تبت الله بانيش ذات زو sannan kuma bal kadzabu bima lam yuhitu bi ilmihi wa lamma ya'tihim ta'wilu, sun ƙaryata abinda ilmin su bai kewaye da shi ba, wa lamma ya'tihim ta'wiluhu, kuma haqiqanin labarin shi bai tabbata ba, amma zai tabbata ranar tashin alkiyama. Eh, wanda yayi imani to wanda kuma bai imani ba gare shi ta kare. Sai malamai sun kace kenan fa ta'wilu fil qur'ani, kalma ta ta'wili a cikin alqur'ani yati muradifan lit tafsili, wani lokacin tana zakuwa da ma'ana ta tafsiri su zamanto daya shine muradif, kama fil amthilati alula, kama cikin misalai na farko, wa mubayinan lahu, wani lokacin kuma tana zuwa da ma'ana wadda ba ta daiba da ta tafsiri, kama fil amthilati alakhira, kama misali na karshe, tunda an kace hal yanzuruna illa ta'wilahu, nan ba tafsirahu ake nufi ba, domin kafirai suna fahimtar ma'ana alqur'ani musamman kafirin da alqur'ani ya sauka a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, amma haqiqanin abin na jahannama da aka bada labarin ta musu gane ta ba, sai sun gane ta za su abin nan, shi yasa za a ce hadhihi an-naru allati kuntum biha tukadhibun afa sihrun hadha am antum la tubsirun, shin gani ba ku yi ne ina fata mun tunda sun ce sihiri na, kaga sun saurari maganar alqur'ani sun gane abin da take nufi a larabce amma sun ƙaryata, to shine za a ce musu shin afa sihrun hadha, shin yanzu wannan labarin da alqur'ani ya bada sihiri na, wanda kun gane ma'ana ta, kun ce sihiri na, amma antum la tusiru, kuku idan ku ne ba sa gani, ƙarya ta ƙari. Allah kai mu tsari. Mas'alan mu ta gaba ita ce mas'ala ta usulut tafsir, nan an abin da ake kira at-tarkib, wato in ka zo kalima gakkarin mutane fassarar da kaga dama ta ciduhu, kun san abin da ke cewa ciduhu ko mun san ciduhu ko mun san ciduhu ba, ciduhu ita ce wasa ta yara da ake yi sai a kashe wuta sai a ce ciduhu, to in za a wannan bannata za a yi ko wani shalabe a rasa inda yayi, ko ko ana cin tuwo sai a kashe ai ciduhu, ina fata ana fahimtar ta. Eh, to kalima yana daga cikin abin da yasa da yawa daga cikin dalibai da sun kai dirasan nizamiyya suke gudun aza majalisi na ilimi, suke gudun gabatar da muhadara, suke gudun musamman ba muhadara ba khutba ko muhadara, musamman abin da ke ba su wahala karantar da littafi, an gane ko, bude majalisi, me yasa ba sa yi? Wasu sai su ce maka ba su da lokaci, a'a dalilin shine ba su iya yaren su na asali ba, akwai lugatul tawasul baina da'iya wal mad'u, sai ka ko su Laraba ba su bukatar wannan, saboda misu suna jin Larabci, amma su ma sai sun koma inda malaman su na gida sun fassara musu waɗannan littattafan, shine ake cewa karatun zaure ko soro, duk malamai na duniya zaka iske kowane, akwai malami da ke bada karatu a gidansa ko a masallaci, kuma akwai dirasan nizamiyya, to in kai dirasan nizamiyya zaka waye, zaka san yadda ake baka ka'idodi na bahasi, zaka iya yin bahasi, amma matsalar in an ce kai da'awa musamman ka bude littafi ka fassara sai ka shiga cikin matsala, to wannan kuma shi zai kai ka sai ka rinka fassara ciduhu, mutum sai shi ma jawo aya gaba ɗaya sai shi mata fassara ijmaliya, amma an ce abi kalima kalima bai iyawa, shi ko wanda ya karatun zauri galibi in bai kokari ya gane zamani bai san qawaid na bahas ba, ya karanta ulumul ala sai da ake istizami su sai ya taimai wayo shi an da karatu, amma wasu za su dauka su sai su isar da sakon shi bai iyawa, sai zaka mutum wanda ya zama malamin zauri zai iya karanta kadun littafi, amma in ka bashi muhadara guda ka bashi aiki, saboda wannan tsarin ba nashi bane, to amma masu wayo sai su hada biyu, in kai yi jami'a ga kai girman kai ko professor ka zam ci gaba da karatun soronka, an gane ko, hakan ga in kai karatun soro a gakka ji bakin cikin mu'amalar dalibai ilimi da sun kai karatun jami'a su ganar da kai mustalahat, kuma wadannan littafin kana iya ka saye su bari cewa ba su da amfani, ka gane zamanin da kake ciki sai ka zama to mai amfani a kowane zamani, amma kana dauka bangare guda to ka zama matsala, shi yasa in dai nizamiyya dai kai to kai da da'awa a dai cikin al'umma ka za ta yi maka wuya, yaga mutum ya koma can dai sai dai shi shiga wasu ayyuka ko kuma ya nemi wani dirasa nizamiyya karanta a sanawiyya ko jami'a, amma dai karatu na harka bai iyawa, ba zai iya ba, shi ko wanda ya karatun zaure idan bai karanta wadancan ba sai ka shiga karatun tarin karatun, amma in an bashi khutba ko muhadara wahala ake sha, saboda bai saba da wannan tsarin ba, ya karanta ko bai karanta ulumul ala ba, ko ya karanta su bai iya istikhdamin su, bai karanta qawaidul bahthiyyah al-ilmiya ba, bai karanta yadda ake bahas ba, yadda kuma zai tawzifin waɗannan qawaid, domin karanta qawaid kin din bai isa sai kai tawzifil qawaid, tana yiwa ka har da ce alfiya amma baka iya rahau ba, don baka iya magana kai ka tsabbaka waɗannan ka'idodin, tana yiwa ka karanta littafin tajwidi 100 amma baka iya karanta qur'ani ba, saboda in baka tatbikin qawaid, wanda ya karanta littafi guda ya tatbikin su sai shiga banka, haka qawaidul balaghiyya, haka qawaidus sarfiyya, usulut tafsir, usulun nahw, dukan su ba wai karatu su ake sun ai ba, a'a ka san yadda ake tawziful qawaid, shi yasa wanda ya tawziful qawaid zai kware ka kurai da gaske, muna ganewa ko shi yasa ulumul ala al-lughawiyya wash-shar'iyya ba wai a karanta su dai ba a'a ya zaman to kana rika yawan tuna su a lokacin da za a aiki da su in ba haka nan ba za a yi ma banna mai yawa domin wanda ya karanta ulumul ala ya kare yayi shekara 5 ya karanta ulumul ala yayi shekara 5 yayi tatbiqin su kadan kadan to kai da ka karanta ba ulumul ala ba karatu na zube shekara 30 in an zo jin ilimi ya tsire maka saboda shi lokacin da zai tawziful qa'ida zai fitar da karatu mai yawa to da wannan ne wani ga tsire ma wani shin sa a gane ulumul ala da kyau wallahi al-lughawiyya wash-shar'iyya wannan muna kira muna fadar wannan daga lokaci zuwa lokaci Allah ya taimake mu to nan da anka ce usulut tafsir Allahumma amin ba za kuwa kai a ce usulut tafsir a fassara shin me ake nufi da al-asl tunda mun yi bayanin at-tafsir sannan sai a hada su an gane ko wato murakkaban idafiyan kamar da suke cewa al-aslu al-usulu jam'u asl eh an kace al-usulu jam'i ne na asali fu'ulun ne kenan jam'u fa'lin wa huwa asasu shay'i shine tushen abu alladhi yaqumu alayhi wanda tushen nan akan shi ne abu yake jinuwa wa man sha'uhu shi asalin shi alladhi yansha'u minhu daga gare shi yake tasowa duk abin da bai da tushe ai ba zai tsaya ba haka ne ko ba haka ba to matsalolin da muke fama yanzu zaka iske masu tafsiri dubu sai ka rasa mutum guda wanda ya karanta usulu tafsir sai ka iske mutum na karantar da littafin hadisi shekara 30 amma duk da littafai na kasa na ilmu mustalahul hadis bai sani ba shi yasa dole hadisai waɗanda ba na gaskiya ba su yi su yadu cikin al'umma in kuma tafsiri za a yi ba a san usulu tafsiri ba tayina za a yi in Allah ya sa malamin yayi bayanin ka'idar shi bayani in bai yi ba kuma shikenan shi ya tafi shi yasa zai zama to babu sabo galibin tafsirkin kuma in su ulumul ala amfanin su lokacin da matsala ta taso ya za a yi a warware ta in baka san su ba to ba a iya tattaunawa da kai don kai baka ma san kaidar da a tattauna akan ta ba kuma kana ganin kai karatu to kaga nan matsala ce take so shi yasa da yawa daga cikin sabanin da muke da shi a yanzu musamman tsakanin masu da'awa da za a tsaya a nemo kaidodin ilimi a aza su a tattauna kuma an san su sai an fahimci juna amma idan ya zama to a kai baka san wata kaida ba to da me za a tattauna da kai babu wannan shine matsala dan haka karatun ulumul ala al-lughawiyya wash-shar'iyya wallahi abu ne mai muhimmanci Allah ya taimake mu al-muhimmu sannan kuma wal aslu aidan kalma ta asli a larabci tana nufin qa'rul hufra zur karshen rami qa'r zurfin rami shine qa'r an gane ko wa minhu qawluhu ta'ala wallahu ta'ala a'lam إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم أي في قعر الجحيم تنتكين كركشون موتا والأصل أيضا كما أنا أنفري لكلمة أصل أنا نفهم ما يقابل الفرق أبند إكي فسكنتا كو إكي كيشي الريشي توشي شيني كيشي الريشي ومنه قوله تعالى والله أعلم ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء كاغا أصلي توشي فرعكم ريشي to kaga ulumul ala sune asl shi yasa ake kiran usulut tafsir usulul hadith ko mustalahul hadith ko ulumul hadith usulul fiqh ana gane ni alqawaidul fiqhiyya to in kace kuma annahu shi ma asl ne na lugha as-sarf shi ma asl ne na lugha domin nahwu zai baka sanin yadda ake wasali sarf zai baka sanin aslin kalima harafi nawa gare ta an kara ko ba a kara ba sai albalagha za ta baka ka'idodin da larabawa suke bi wajen fitar da ma'ana mai hikimomi nasu a nasu tsari sai ilmul adab ya sanar da kai larabcin da sirrin larabcin da sirrin larabawan to duk baka san wannan ba kuma ka dauki babban riga kai uban rawani kana taya kana yawo da abinda ana aljikan mallan kana to kaga wannan ai hayya ya ci yasa wallahi duk wanda bai tsala ya karatu mai kyau ba ya bar ganin ya ci banza Allah zai kawo lokacin da za a gane baka yi komi ba har waɗanda ke binka suka yi ma kuwa ko ƴan garin kuna ko ƴan kabilar kana ko ƴan family ɗin kuna sai sun kai inda ba za su iya ba don an sa abin babu shi ko ku a ce to mu dai mun san dai wani bai iya ba dai amma dai tunda namu na a dai ruhu asiri to ai akwai wanda shi ba ɗan garin kuna ba kuma ba ɗan kabilar kana ba kuma ba ɗan yanki kuna ba kuma ba ɗan ƙasar kuna ba kuma bai taɓa alami cikin family ɗin ku to shi ku sai kai kaga da shi da cikin WhatsApp shi sai ya shiga ɗakin mata ta yi in ya cito ya ƙoshi sannan shi watsu maraddi na makaman nukiliya shi kata-kata da kai kuma babu inda za ka yi don ta yawa ba kasa guda kuci malle ka ce a nemo shi babu inda za a nemo shi duk wanda ɗalibar gindi sai ka sha huta don haka muna kira zuwa ga ɗaliban ilimi a tsaya a yi karatu mai kyau wannan ba don wani yana bakin cikin kowa yana da izinin yin musulunci aiki akwai ni'imomin da Allah ya ba mutane, wani Allah mai ni'ima ta mulki zai yi taimakon musulunci da mulkin sa, wani Allah mai ni'ima ta kuɗi zai yi taimakon musulunci da kuɗin sa, wani Allah mai baiwa ta ilimi zai taimaki musulunci da ilimin sa, ilimi ko na bincike na duniya yayi kero na urorin da za su taimaka wa musulmi su rage muna dogaro ga kafirai, ko kuma ilimi na addini. Amma kada ka ce ana hasada kai in baka iya ba, tsaya ka iya, in ka iya an ka ce kakka yi, an san hasada ka ake. Amma in baka kware ba, kanka da kake tona ma asiri, domin zaka ga inda duk inda kai magana rami da kake hadawa, to sai an kai inda cikin karatunka ana iya hidda kuskure 30 ko 40 karatu guda, kaga baka iya ba. To kuma kai daka tsaya ka koya, kada kai da to babban abin da ke halaka malami da dalibi daga cikin su, na farko akwai kwadai, shi ma kwadaici duk duniya bai kai labari. Na biyu dama tare suke tsoro, duk matsoraci an kace baya gwaninta, bari jin tsoron, a'a duk wanda ka gani gwani a duniya ba wai bai kuskure bane, inji malamai, an gane ko? A'a yana yin kuskure ne, yana gyara har ya kai inda zashi. In kana tsoron kuskure to aka iya zuwa koyi na kina, ba sani ko mun fahimta ba. Abu na biyu wanda ke kashe dalibi, girman kai. Daga lokacin da girman kai ya zo ma ka halaka ba ka samu ilimi, mimma ni la yata'allamani, asar na Mujahid a cikin Sahihul Bukhari, mustahin wa mustakbir. Daga lokacin da kuma abinda ke hana mu dan adam ilimi, jin kumya, kace kana jin kumya kai tambaya don mi, bai iya ba sai ka koya. Shi yasa da yawa daga cikin mata abinda ke hana su samu ilimi shine kumya. Mace ta haso a barta tabul na karshe, an gane ko? Can ta zamna malama ba ta ganin ta balle ta tambaye ta, ko mallam bai ganin ta balle ta tambaye ta, ta huta kullun tana zuwa sai ta shekara 10, amma in ka zo ka bincika karatun ta ko izini ba ta iya ba, saboda tana can baya ba abin da ya sha mata kai, ita dai sunan tana zuwa. Shi ko maza, girman kai, galibin girman kai na wajen maza, ni nafi karfi in tambaye wali, duk wanda kake ganin bai isa ba to baka samun karatu gare shi. Kanan kana Allah ba ilimi dole ka yarda ka dauka, dan kana Allah yabba dole ka yarda ka dauka, ina fata ana fahimta ta, mijin kina Allah ba ilimi dole ka yarda ka dauka, cewa na kina wannan wani abu da ta dangantaka ta aure ko ta aihuwa ko ta zumunci, nan kuma zancen ilimi ake. Shi yasa da yawa daga cikin ba kusanta ma ilimta ba su samun ilimi, suna ganin mutane na zuwa suna dauka suna koma, wani cikin kilomita 100 wani baro kasar su, su kuma ba ruwan su, sai an zo karshe waɗannan mutanen sun mutu, sai ku koma kuna za ku je wajen su dauka. Idan ka dibi Larabawa sai ka iske dubban dalibai wanda ba Larabawa suna zuwa karatun addini, amma su dai Larabawa ba ruwan su, har sallah ba ta dame su ba. Sai ilimin ya dawo inda yanzu wannan mai ilimin a duniya kaf dole yana wata kasa, sai kun zo kun dauka wajen shi, da kun dauka da kun huta, ana gane ko? To da haka wadannan abubuwa suna hana mu dan adam ilimi, dole na ayi bayanin su, don saboda dalibin ilimi yayi hattara. To daga ciki kuma son girma, dama girman kan tare da son girma yake. Daga lokacin da kake son girma to baka samun ilimi, don shi ilimi ba a samu shi sai an yi kankan da kai. Bai yiwa in baka ni'imar da ni in zo in yi kankan da kai ga wajen malamai, in dauka in yarda in zan dalibin su, kuma in zo in baka ilimi kuma kai a matsayin mai gidana, a'a sai dai kai hakuri ka koma kasana a matsayin ka kai min biyayya in baka, tunda haka na sisi da take. In kuma ka kiya sai in barka da girman ka ni in taida karatu na, haka take. In duk ba a yarda da gaba ƙaryata, dama mallami in bai da kuɗin shinkafa talauci mai yawa to shi na yarda da shi dan dukar da kai, amma wannan na wani lokaci na, wani dole ta tsasa shi yanayi na, wani kuma ko mutuwa zai yi bai yarda, an gane ko? Daga ciki kuma sai son shahara, dukkan da mutum na son yayi suna shikenan, halaka ta bayyana gare shi. Da yawan manyan malamai na duniya wallahi ba su ma son a san su, amma tilas karantarwar da ilimin Allah ga sawa sai an san su, ko an so ko ba a so ba, saboda abin Allah ya ba da shi. Kuma ba dole bane in ka shahara kana da ilimi, kuma ba dole bane in baka shahara ba baka da ilimi. Allah na iya barin ka babban mai ilimi amma baka shahara a duniya ba, Allah na iya baka shahara amma ba mai ilimi kake mai yawa ba, to gakkare da masu ilimi. Kuma Allah na iya hada ma biyu, zalika fadlullahi yu'tihi man yasha fa'alun lima yurid la yus'alu amma yaf'alu fa hum yus'aluna, haw ko mu ce wa hum yus'alun, ga dan balaga hiji dan jami'a hiji mu ce a al-arab la 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 tabda bi sakinin wa la taqifu ala mutaharrik, ya iya. To kuma in mun ce dan jami'a ba duk ɗan jami'a da wannan dabi'a ba, ko ba gaskiya ba, eh mu yi adalci, saboda ne an ce dan jami'a sai ja an so kamar allura ga zuciya, cikin yan jami'a akwai nagari, ko ba haka nan bane, cikin kowace al'umma ko kabila ce ko ƙasa ce ko yanki ko ma menene ana samun nagari, ana samun wanda ba nagari ba. Shi yasa in kana magana ka rinka cewa wasu daga cikin su, mun gane ko? Maudu'i ne kwarai da gaskiya, kamata ayi muhadara kan shi ko ayi khutba kan shi, al-adlu al-qur'ani, Allah ce laysu sawa'a min ahli kitabi ummatun qa'imatun yatluna ayati llahi ana al-layli wa hum yasjudun minhum ummatun muqtasida wa kathirun minhum sa'a ma ya'malun wa la yajrimannakum shana'anu qaumin an saddukum 'anil masjidil haram an ta'tadu. Allah yana mutane adalci, to mu kuma ina inda ba ku yi da mutuni yanzu na hina tiran mata ki na zuwa jahannama kai tsaye ka ji ka jahannama ba wani abu na ba a to ina ruwa ne shi na garban jahannama. To sai malamai suke cewa اصول التفسير اصطلاحا مي ake nufi da usulul tafsir istilahan a wajen malamai. To da yake wannan ilimi magabata ba su rubuce kan shi ba, ba wai dan ba su san shi ba, a'a saboda babu bukatuwa zuwa ga yin rubutu kan shi a wannan lokaci. Larabcin nan ana jin shi, su ba su bukatar ba ka koya ma balarabe na hau ko sarfu ko balaga, da suna magana ne bis saliqa da dabi'ar su. An gane ko? Shi yasa wadanda ga cewa ai ulumul ala usulul fiqhi bid'a ne. An gane ko? Usulul tafsir bid'a ne, nahwu bid'a ne, sarfu bid'a ce, balaga bid'a ce. A'a, su larabawan waɗanga abubuwan ka'idodin sun san su in an kai magana ba sai an koya musu ka'idar ba. Baka zuwa ka ce ma Bahaushe ya ne ake magana da Hausa, shi in ya tashi kawai da ɗabi'a shi zai magana. Muna ganewa? To amma lokacin da abu ya zan ilimi sai a ciro ka'idodin shi yadda masu shi suke tafiyar da shi. Shi tajwidi ba bid'a bane, a'a ka'idodin karatun alqur'ani na yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar da sahabbai alqur'ani an ka cira to so dan ka gane. Sai a ce maka an-nunu sakina hukmu hal gunna miqdaru harakataini. Ita nunu sakina, nunu mushaddada hukmu hal gunna, hukuncin ta gunna ne duk inda ka gani cikin qur'ani. To wannan ka'idar dan saboda ta maimaitu cikin qur'ani. To in ka gane ta cikin Baqara da ka gane ta kuma cikin qul a'udhu bi rabbin nas ko ba iyakan nisan alqur'ani ba, to da hukuncin ta guda.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار أن لهم
نور المشددة حكمها الغنة. طب
بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس الناس
نور المشددة حكمها الغنة. Babu bambanci, to waɗannan su ne sai an ka cira to su, don haka ce mata juwidi bid'a ne koko shirme ne, ba ta makanka lokaci ne kake yi. Cewa usulul fiqh shirme ne, ba ta makanka lokaci ne kake yi, tsaya ka koya ka iya. Domin hatta da hadisin da ake cewa ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai koya masa bancin wani ilimi ba suna ne mustalahul hadith. Bai koya masa wani ilimi ba suna ne usulul hadith ko ulumul hadith. Babu shi a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. To shi ba bid'a ne? A'a, saboda wannan lokacin su ba su bukatar su sarrawi tana yawa mai mai riwaya shi ne yake kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, dan shi kai tsaye amsu kuma shi ya san kanshi ko ba ka nan bari. To amma daga sahabin sai bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tafi sai tabi'i ya karbo shi, ko tabi'i ya karbo ga tabi'i ne karbo ga tabi'i na ana aka ana tahiya. To tunda lokaci ya tsawo sai a ce ah, to mutanen sun yawa a bincika a gano shin dukkan waɗannan mutanen adillai ne. To daga nan sai an ka gano akwai bukata a aza wannan ka'idar ilimi. To in ka ce duk usulul tafsir bid'a ne, usulul fiqh bid'a ne, nahwu bid'a ne, sarfu bid'a ne, balaga bid'a ce, to shi kuma mustalahul hadisi ina na aya ko hadisi an ka ce mustalahul hadisi ko usulul hadith ko kuma abin nan mustalahul hadith a ina ne akwai shi? Babu. Da Allah irin waɗannan abubuwan kada mutum ya shiga kansu cikin su. Mu tsaya mu yi magana ta ilimi a ilmance. Eh, hayaniya ba ta gina karatu. Eh, mun fahimta ko? Wallahu ta'ala a'lam. Allahumma amin. Dan ka san wani sai ya jawo abin da ma ya yi ƙarhin shi. To, an yi ta'arifat da waɗansu malamai suka ganin ya kamata a yi ta'arifi na usulul tafsir. Malam ya kawo guda anan ya ce al-ilmu alladhi yabhathu 'anil usus, shine ilimin da yake bincike kan ka'idodi tushe kenan, wal qawa'id da ka'idodi al-amma na gaba dai allati tu'inu ala fahmi al-Qur'an al-Karim. Wadannan ka'idodin suna taimaka ma mutun ya gane al-Qur'ani wa ma'rifati tafsirihi, ya san tafsirin sa, wa tamyizi, ya bambanta bayna sahihi, tsakanin tafsiri wanda ya inganta. An gane ko ma'ana, ko ya inganta ta fuskar riwaya, ko ya inganta ta fuskar bai saba ma ka'idodin tafsiri ba. Wal batil minhu, da wanda Allah lalataccen tafsiri. Muna ganewa ko lalataccen tafsiri wanda bai da kima. To, dan haka shi ilimin tafsiri yana bincike ne kan abubuwa na mawdu'i guda biyu, qawa'id at-tafsir. Na farko, al-bahth an masadir tafsir al-Qur'an al-Karim. In kana karatun usul at-tafsir, ya kamata ka san masadir. Ya ina ne ake ciratu at-tafsiri? Haka kawai kai tafsiri ba san inda ka cirato shi ba, ba zai yiwuwa ba. Kun ba za ka san wannan ba haƙiƙanin fahimta sai ka yi amfani da ni da wato ilm qawa'id at-tafsir. Na biyu, al-bahth an al-qawa'id, bincike kan qa'id wa al-bahth an masadir at-tafsir wa at-tamyiz bayin as-sahih wal batil minha. Ka gane mai kyau da mai wanda bai da kyau. Tunda in ka'ida ba ta da kyau, to ma buniya ala batil fa huwa batil. In ka gane ka'ida ba ta da kyau, to ai kuma kina abinda za a gina kanta bai da kyau. Kenan sai ka san qa'id masadir at-tafsir, daga ina ne ake cirato tafsirin, wata ka'ida an kai amfani da ita, shin masdarkin ya inganta ko ibn inta ba, ka'idar ta inganta ko bata inganta ba. Kaga nan za ka bambanta shin tafsirin nan mai kyau ne ko ba mai kyau bane. Abu na biyu, al-bahth an al-qawa'id, ayi bincike akan ka'idodi wal mabadi' as-sahiha, da ka'idodi ingantattu allati tu'addi ila al-ma'rifati as-sahiha, wadan za su kai ka kai fahimta mai kyau, lima'ani al-Qur'an al-Karim, ga ma'anonin al-Qur'ani. Wa bi ibaratin ukhra, in mun yi ibara kamar wani salo na daban kenan, al-manhajiyatu as-sahiha, hanya ta gari li tadabburi ma'ani al-Qur'an al-Karim, dan yin tadabburin ma'anonin al-Qur'ani mai girma. To yanzu za mu yi bayanin samara ta wannan ilimi. Me ya amfanin ilimi? Akwai abin da ake kira al-mabadi'ul ashra, tushe guda goma. Sha'ir ya yi waƙe kansu, ba mu da lokacin da za mu kawo, amma ka yi bincike. Inna mabadi'a kulli ilmin ashara, al-haddu wal-mawdu'u thumma samara, har zuwa ƙarshensu. Waɗannan baitukan ka harace su, duk ilimi yana buƙatar su. To mene ne amfanin wannan ilimi? Shi ilimin tafsiri, usulut tafsir, shin za a karance shi babu wata wani amfani? Ai Bahaushe ma cikin karin magana yace, dan me ake sallah? Yace ai don lada. Kuma ka dambari, in an ka san da wanda ya sallah da wanda bai sallah ba, duk wuta za su, akwai mai sallah? Babu. Tunda duk wuta za. To na farko, ahammu muhimmancin abin da ake so, ma'rifatu at-tariqati as-sahiha, a san hanya ta gari mai kyau, li tadabburi ma'ani kitabillahi, na tadabburin ma'anonin littafin Allah, wa fahmihi, da fahimtar sa. Ma'rifatu at-tariqati as-sahiha, a san hanya mai kyau, li tafsiri kitabillahi, na yin tafsirin littafin Allah, wa bayani ma'anihi, da kuma bayanin ma'ayyuninsa. At-tamyizu bayna as-sahihi wal khata, bambantawa tsakanin abin da yake ingantacce da kuskure, wal haqqi wal batil, da gaskiya da ƙarya, min at-tafsiri, na tafsiri, aw ala al-aqall, ko kuma ala al-aqall a ce mafi karanci, at-tamyizu bayna al-maqbul wal mardud, a bambanta tsakanin tafsirin da ya kamata al-maqbul a karba, wal mardud da wanda ya kamata a mayar ilmiyan, amma a ilmance, min at-tafsiri, na tafsiri. An gane ko? Yawwa. To wannan shine muhimmancin sanin waɗannan ƙa'idodin. Insha Allahu ta'ala za mu tashi a faƙarar mu ta gaba, shine nash'atu at-tafsir wa tatawwuruhu wal marahil allati marra biha. Yanzu nash'atu at-tafsir wa tatawwuruhu wal marahil allati marra biha. Nash'atu at-tafsir, nash'a tafsir al-Qur'an al-Karim ma'a nuzuli Qur'ani nafsihi. Tafsirin Al-Qur'ani ya taso ne tare da mi, tare da sauka Al-Qur'ani. Tunda in ayoyi sun ka sauka, ana buƙatar bayanin su. Kuma wa zai bayanin su? Wa kana awwalu man tawalla dhalika huwa rabbul izzati nafsuhu. Allah da kanshi ne zai yin bayani. Domin waɗansu ayoyi suna sauka, suna da ijmali, sai Allah ya ce ga abin da ake nufi da su. Ina fata an fahimce ni. Misalin wannan kama riwayar da Imam Al-Bukhari ya kawo daga Zaid ibn Thabit, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta mishi aya, la yastawi alqa'iduna minal mu'minina ghayru ulil darari wal mujahidun. Sai Abdullah ibn Maktum yazo ana rubuta wannan aya, yace ya Rasulullah, wallahi law astati'u aljihad la jahadtu. An karanta la yastawi alqa'iduna minal mu'minina, ba akawo ghayru ulil darari ba. Shikenan وَكَانَ أَعْمَى فَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ سَيَ أَلَّا سُكَمُ مَنْزُوهُ وَفَخْذُهُ عَلَى فَخِذِهِ كَتَتَرَ سَتَنَا كَنْ كَتَتَرَتَا فَثَقُلَتْ عَلَيَّ سَيْنَجِتَا إِنَوِيِ أَكَيْنَا حَتَّى خِفْتُ أَنْ تَرُضَّعْ تَرُضَّعْ بَا أَنْ تَرُضَّعْ بَا سَيْنَا نِجِّ صُرُنْ كَتَتَرَتَا تَتَتَّكِي أَنْغَنِي أَنْ تَرُضَّ فَخْذِي ثُمَّ سَرَى عَنْهُ سَنَسِي أَنْكَ يَايِ دَغَرِيشِ أَكْسَكِيشِ مَعْنَا وَهِيَ قَارِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ غَيْرَ أُولِي الضَّرَرِ كَوْ غَيْرَ أُولِي الضَّرَرِ قِرَاءُ إِنِي غُدَابِي an gane ko kenan wannan ya nuna kenan Allah ne yayi bayanin me ake nufi da alqaiduna minal mu'minin ghayru ulul darar an kai istisna'i dan kai sa tsammanin shi yana cikin masu matsala tunda shi Allah ya san da uzurin sa muna gane ko yawa to aya kuma misali na nabiyu sayyidina Umar radiyallahu an zancan kalala imam muslim ya ruwaito سيدنا عمر يا ترى ثلاثة وددت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهدى إلينا فيها الجد والكلالة وأبواب من الربا أكو أبواب من كسوم من زعل صلى الله عليه وسلم دائمًا بيان سكيس أي الجد حكم تنقارو نكاكا والكلالة دمي أكل في الكلالة يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة كوكو وإن كان رجل يورث كلالة وأبواب من الربا دكم أصبعوا من الربا وأن أبواب من كسوم من زعل صلى الله عليه وسلم يمر بياني دكانسا إلى باتا أم في إنشيد lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sayyidina Umar ya tambaye shi kamar yadda yazo cikin abin da marasil na Abu Dawud sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ma sayyidina Umar ama sami'ta al-ayati allati unzilat fi as-sayfi baka ji ayat da anka saukar a cikin zafi ba wannan ya nuna cewa cikin alqurani ko wanda cikin zafi aka saukar da shi ita ce ayar yastaftunaka qulillahu yuftikum fil kalala idh imru'un halaka laysa lahu waladun wa lahu ukhtun falaha nisfu ma taraka tana bayyana ta domin da anka ce qulillahu yuftikum kaga Allah ne zai bayani tafsiri na Allah na wanga in baka san tafsirin da Allah ba in imru'un halaka laysa lahu waladun idan mutun ya mutu bai da da an gane ko sai an ka ce walahu ukhtun yana da ƴa'uwa fala hanisfu ma taraka tana da rabin abin da ya bayyana Sheikh Muhammad al-Amin al-Shanqiti rahmatullahi alayhi wa rahimallahu jami'al muslimin yace wannan aya ta fassara kalala bil mantuq wal mafhum al mantuq أبين ما دل عليه اللفظ في محل النطق المفهوم ما دل عليه اللفظ في غير محل النطق بيتي إن امرؤ هلك ليس له ولد بيد دا كنا كا يا نون بيد دا ليس له فرع ان غاريكو وله اخت ينا دا اوا دل بالمفهوم باب اوا باب اوبا دومين اوبا نا اوا با انا زنتن غارون تا in uwa nanan ana zancin gado ya uwa ba abincin gado ta dole sai an kawo uwa ita ce gaba to don mu gane wannan kuma Allah ya ce la tuharrik bihi lisanaka li ta'jala bih inna alaina jam'ahu wa qur'ana fa idha qara'nahu fattabi' qur'ana wa anzalna ilayka adh-dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim wa la'allahum yatafakkarun ina fata an fahimci kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bayan bayanin Allah kuma shine zai tawallin bayani na amalan bello eh ko shakiqiya ko li abbi shakiqiya ko li abbi su ne ake zance anan domin can da yace wa in kana rajulun yuratu kalalatan aw imra'atun wa lahu akhun aw ukhtun fa li kulli wahidin minhum as-sudus fa in kanu akthar min dhalika fa hum shuraka'u fi thuluth mun yi bayanin wannan nan ya zo mutlaq can ma ya zo mutlaq to amma ya anka bambanta saboda akwai riwaya shadza wa in kana rajulun yuratu kalalatan wa lahu akhun aw ukhtun min ummi sai zama to riwaya ce ta tafsiri kuma mun ka ce bai yuwa duka gadon su ƴan uwa وله اخت فلها نصف ما ترك اه تو دان كوما انكتي وله اخ او اخت فلكل واحد منهم السدس يا غايدو ان اونس تو دو ان اونس سون بمبنتا سي زمتو تشان ان اوالي تشان لي ابي اكي نفي قرشه ده شقيقيا نان كوما لامي اكي نفي با ساي كوما فهمتا با تو شي تفسيري توندا الله ني يتي بيانن ودان سو ايوي ده كانسا واسو كوما منزو صلى الله عليه وسلم ده انك سوكان ميشي كو با هكا دان بري يي بياني توندا بابون ده كاي منذ صلى الله عليه وسلم سنة القرآن إن با ألن يسوكد القرآن با مرحلة تبيو سي مرحلة تفرقو كنان سي تطوره ومراحله يد تفسير القرآن يتراتو سنكة مرحلة الرواية لو كتن تفسيري نمس اي الرواية شيصا دا غالي بن تفسيري داك استفسير لتفان حديثي بيه كساموش كتاب التفسير كن سيو البخاري كتاب التفسير كن سيو مسلم كتاب التفسير كن دين لتفان حديثي دبن دبن وانا دين نمس اي لو كتن الرواية wanda sahabbai suke yawan riwaya amma akwai sabani masala mai muhimmanci kan wannan shine cewa shin dukkan alqur'ani manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fassara masa sahabbai koko sashin alqur'ani? Muna ganewa wasu suka ce dukkan alqur'ani ya fassara, wasu suka ce a'a manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fassara musu daidai abin da suke bukata wanda basu gane ba, domin su larabawa ne, kidan basu bukata komai sai an ce an fassara musu. An gane ko? To mas'alan mu ta gaba, almufassiruna min as-sahaba, wadanda sun ka shahara da tafsiri a cikin sahabbai, shine yanzu jami'a ta dauka takhassus, wani yayi takhassusi akan kaza, yayi takhassusi akan kaza, amma illa takhassusin su shine cewa wani lokacin zaka yi takhassusi akan wani ilimi amma baka san komai a cikin wani ilimi, a'a sai ka ko wani ilimi ka san tushen shi gurgudu, ba shi yuwa ka zama to mufassir kuma baka iya nahawu ba, bai yuwa ka zama to mufassir baka muhaddis baka iya nahawu ba. To in baka iya nahawu ba amma zaka iya ka san yadda aka riwaya hadisin kuma ka san wanga fa'ili ne ko maf'uli, sai baka wuya. Ina fata ana fahimta ta. Dan haka a'a sai ka san ulumul lughawiyya gurgurun yadda su taimaka maka yi hidima ga ilimin da kake son ka sani. Muna ganewa ko? Akwai wanda sun ka shahara da tafsiri cikin sahabbai, daga cikin su al-khulafa'ul arba'a. Khulafa'ul arba'a Abu Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali radiyallahu anhum wa ali sahabati ajma'in. Sannan akwai Abdullah ibn Mas'ud, shi ma ya shahara, wanda ya mutu hijira tana da shekara 32. Sai Abdullah ibn Abbas, wanda ya mutu hijira tana da shekara abin nan 68. An gane ko? Sannan shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya masa addu'a, yace Allahumma faqqihhu fi ddin wa 'allimhu at-ta'wil. Riwayat daban-daban ko baka dan bane cikin musnad Imam Ahmad da Sahihul Bukhari. To at-ta'wil nan ba ana nufin akuya mai tawili ba irin wannan malamin usulul fiqh, a ya san tafsirin al-Qur'ani dan wannan lokacin babu wannan tawili. Sai Ubay ibn Ka'ab, an gane ko, wanda ya mutu hijira tana da shekara 30 ko shekara 22, akwai sabani. Sai Zaid bin Sabit, wanda ya mutu hijira tana da shekara 45 ko 51 ko 52 ko 55. Sai Abu Musa al-Ash'ari, wanda ya mutu hijira tana da shekara 42, wata riwaya kuma 44 ko 52. Sai Abdullah ibn Zubair, wanda ya mutu hijira tana da shekara 73. An gari ko? Wadanda su suka shahara da tafsiri, zaka iske shi sahabbai, wani afradukum zaidun, zaid wajen ilmul fara'id, wani ya fi sanin al-halal wal-haram, wani ya fi sanin kaza, baiwa ce ta Allah. Kowa sai ka bar shi da matsayin shi wanda Allah ya ba shi. Ya za ka sahabbai ko sun san fatawa, sai su ce a tai wajen wani ya baka fatawa. Mu ko yanzu mutun jiran da haka a kawo fatawa tun kahin ma a ƙare bayani, ce daga ta na gane bari baka amsa tun ma ba a ƙare fatawa ba, abinda magabata suna gudunta. Allah ya kyauta. Madarisut tafsir fi ahdi sahaba wa tabi'in, madrasoshin tafsiri. An gane ko? In an ce madrasoshi nan ba makaranta guda ba, kamar yadda zaka ana madarisul hadith fi makka, madarisul hadith fi madina qadiman, tun farko asali. To tafsiri ma a haka, madrasatu tafsir bi makka ta makka, qiyamuha ala ibn abbas, ibn abbas shine an tsaye akanta tunda ibn abbas makka yake. Sai akwai waɗanda manyan ɗalibansa, an gane ko daga cikin tabi'ai, akwai sa'id ibn jubair, akwai mujahid, an gane ko, ibn jabr al-makki, sai ikrima مولى ابن عباس سي طاووس سي عطاء بن ابي رباح ودنن سو ني ودندا سوكاي روايه غالبي daga ابن عباس تفسيري روايوين da an kai ga ابن عباس ومبلغها من الصحه daga su wadan su inganta wadan su busu inganta ba mallan ya kawo su asani da wadanda da an gansu su inganta muna ganewa. To da yake yanzu ba lokaci ne na fayyace wadanda sun ka inganta ko busu inganta ba, zamu zo karshe mu bayani wanda ya hade duka wannan. Ana ganewa ko? Amma dai waɗannan su ne ɗalibansa waɗanda sun kayo riwaya gare shi. Sai madrasatu tafsir bil madina, madrasa ta tafsiri a Madina ta manzo sallallahu alaihi wasallam, qiyamuha ala Ubay ibn Ka'ab, Ubay ibn Ka'ab shine jagoranta. Ina fata an fahimce ni. To sannan kuma waɗanda sun kayo riwaya gare shi, kharriju madrasatul madina, wanda sun kai takharruj ba wanga jami'a ta zamani ba. An gane ko? Akwai abul aliya, akwai muhammad bin ka'ab al-quradi, akwai zaidu ibnu aslam. Sai ya kawo turuqur riwaya, hanyoyi waɗanda suke sun inganta, mablaghuha min as-siha, zaka sani riwaya in ta zo ta wannan fuska ta inganta, misali ko wannan waɗanda sun ka inganta kenan, waɗanda ba su inganta ba kuma za a yi bincike kansu. Ala ayyati hal, sai mu zo madrasatul tafsir bil iraq, madrasa ta tafsiri a Iraki. Ina fata an fahimce ni. Yawwa, wadda kuma wannan madrasa waɗanda sun kafi shahara cikin sahabban da sun kakkafo da madrasa akwai Ali ibn Abi Talib an gane ko radiyallahu anhu wa anis sahabati ajma'in da Abdullah ibn Mas'ud tunda sun rayu a wannan yanki shi Ali ma ana ganin kabarin sa yana Iraki Najaf can da shi a sun ka tattare Najaf al Ashraf an gane ko yawwa Iraki kuma sai Karbala tun wajen Husayn can ne sun ka tattare to waɗanda sun kai riwaya galibi daga madrasa ko suka fita daga cikin takharrijikinta akwai abin nan masruq akwai Alqama bin Qais bin Abdullah an bin Malik an-Nakhai sai masruq ibn al-Ajda an gane ko sai al-Aswad bin Zaid sai Murra al-Hamadani Abu Isma'il bin Sharah bin Sharahil al-Kufi sai Amir bin Sharahil al-Sha'bi sai al-Hasan bin Abi al-Hasan Yasar al-Basri sai Qatada bin Du'ama as-Sadusi waɗannan su ne sun kafi shahara wanda suka yi riwaya gare shi ar-riwaya inda Abdullah bin Mas'ud wa mablaghuha min as-sihha kidan riwayoyin da sun kai da kuma sanadin da ake ruwaitowa waɗanda sun ka inganta na sanadi misali ina fata an fahimce ni to kafin mu ci gaba da bayani akwai wani littafi da ake cewa Tanwirul Maqabis da ake cewa tafsirin Ibn Abbas wannan ba shike nuna duk abin da an karwaito cikin shi ya inganta ga Ibn Abbas ba ya kamata mu hattara da wannan to menene mumayyizatu tafsir wa khasa'isuhu fi hadhihi al-marhala abubuwan da tafsiri a wannan lokaci da munka faɗa na sahabbai jilus sahaba menene yake kebantowa da su tunda in munka diba lokacin wahayi ai wahayi ne ake tafsiri da shi to na farko al-i'timadu 'ala ar-riwaya wa 'adamu at-tadwin wancan lokaci riwaya ce tunda su galibi ba rubutu suke yi ba ba wai ba a rubutun ba amma yayi karamci an gane ko sannan kuma adamu istiqlal at-tafsir fi hadha al-jil kamada ilmi at-tafsir bai kebanta ba a matsayin mada ga ta ana cewa madatu at-tafsir saboda wannan lokaci ba mada akwai ba ana cewa kiranta madatu at-tafsir wa adamu tamayyuzihi 'an al-ulum al-islamiyyah al-ukhra sai yace bal kana yurwa kabab min abwab al-hadith maganar da mun kai ana kawo shi cikin ilmin hadisi qillatu al-ikhtilaf bainahum akwai karamcin sabani fi fahmi ma'ani al-qur'ani wa tafsirihi wa in ikhtalafat ibaratuhum duk da ke ibarun suna bambantuwa saboda mi suna da ilimin kuma galibin abin da za sabani kan shi suna tare ne kuma su ba su samu sabani don wanda ya kamata a tambaya kai tsaye suna iza su tambaye shi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam adamu ta'assur bil madahib al aqdiyya busu tasirin tubar madhabobi na aqida mu'tazila da wane ne da wane ne don mi don sun yi imani kuma allah ya tsarkake su kuma allah ya ce adillain wal fiqhiyya da nafiqhu dan wannan lokaci babu imam malik da abu hanifa da ahmad bin hanbal da imam shafi'i an gane ko duk da yake su kansu waɗannan ulama na mazahib wani lokaci sabanin riwaya su ne daga sahabbai ko daga hadisai take sa su yi sabani ba wai dan saboda su suna son su yi sabanin ba ga wanda yake son yi su kaga malamai li adami zuhuri hadhihi almadahib ba'd an gane ko domin sahabban waɗannan mazhabobi su bayyana ba a wannan lokaci wa nadhran li safa'i aqaidihim kuma kallon aqidun sahabbai ta tattuni wastiqamatu fitratihim kuma dabi'ar su ta daidaita mutane ne na gari a wannan lokaci adamu takallufu fi tafsir ba su takallufi su kallafa maka su sai an tayi an yi take waye duk a dawo kuma ƙarshe ana ta wani nasaro da nazamu duk a hada cikin rami na ƙarya aw ta'ammuqu fihi ko ko an zarfafa ba suka zarfafa ba saboda wanda za a yi ma bayani ba larabe na wasu ka'idodin baya bukatar sai ka mishi bayanin su da fitra yana fahimta su waqtifa'ihim bil ma'na al ijmali kuma wannan lokaci suna isa da ma'ana wanda take a dunkule ina fata ana fahimta ta ar-ruju'u ila ash-shi'r al-arabi al-jahili al-islami suna komawa zuwa ga sha'ir na jahiliya su kafa hujja da ma'ana wata ma'ana ta larabci ko ko sha'ir na islami wanda an kai zamanin manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tunda akwai su Hassan bin Thabit suna waƙe akwai su Abdullah bin Rawaha su Ka'ab bin Zuhair yawa to jil nabiyu jilu tabi'ina to shi jilu tabi'ina kamar a ce zamanin su kasratul akhdhi bil isra'iliyat wan nasraniyya wan nasraniyat a wannan lokaci ne isra'iliyat sun ka shigo cikin tafsiri bani isra'ila abinda an karwaito gare shi a ce al isra'iliyat an nasraniyat wanda an karwaito daga nasara saboda musulunci ya fara fada da zamanin su ya kai yaman akwai kristoci madina kuma da mamu akwai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma a lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko sun yi wani abu hayi zai sabka ya kawo kasratul khilafa khilaf bayna tabi'ina an samu sabani duk da yake bai dace na aka kawo kasra ba za a cewa an samu sabani ya fara bayyana wallahu ta'ala alam bizu bidayatu zuhuri bawadiri at-ta'assur bil madhhab al-aqdi sai ta fara bayyana a zamanin su tasirin tuwa da madhaba ta aqida domin wasu aqidodi waɗanda sun ka saba ma aqida da manzo sallallahu alaihi wasallam yazo da ita sun fara bayyana dama tun daren shi ya faɗa innahu man ya'ish minkum fasayra ikhtilafan kaseera da kuma khawarij waɗanda dama ya faɗa cewa za su bayyana ko ba ka dan bari hadisi sai ran ingantacce da ko in ce hadisan ba amma sabanin salaf a wannan lokaci ya kasance al-ikhtilafu fi at-ta'bir galibi sabani ne na at-ta'bir magana wanda za a faɗa dunal ma'ana sai ka ce ma'anar duk ta koma daya ina fata an fahimce ni ibaratin ne sun ka bambanta sannan kuma nau'i na biyu al-ikhtilafu fi at-tamthil wani lokacin suna samun sabani ne wajen bada misali lafazi zai iya bada ma'anoni daban-daban sai su sabani wajen bada misali misali inda Allah ce thumma awrasna al-kitaba alladhina istafayna min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqun bil khairati bi idnillah wasun kace as-sabiq man yusalli awwal al-waqt wanda yake salla farko wal muqtasid man yusalli fi athna'ihi kenan as-sabiq wanda ya salla farkon lokacin sallah al-muqtasid wanda ya salla tsakiyar lokacin sallah wal zalimu man yusalli ba'da fawati al-waqt wanda ya salla bayan lokacin sallah ya fita wa qila sun kace man kana yu'addi zakata al-mafruda shine as-sabiq wanda yake bada sallar zakkar farilla wal muqtasid man yu'addi zakata faqat wanda yake bada zakka a as-sabiq man kana yu'addi zakata al-mafruda ma'as sadaqa wanda yake bada zakata farilla tare da sadaqa wal muqtasid man yu'addi zakata faqat wanda yake bada zakata wajibi kenan wal zalim man yamna'u zakah wanda ya hana to kaga duka wannan misali ne suke bayarwa tunda kowane aikin alkhairi in mun ka kawo shi za a iya samun as-sabiq da al-muqtasid da al-zalim li nafsi ka yake nan misalan za su yi yawa dubbai ne tunda ibada tana da yawa al-muhimmu dai an-naw'u ath-thalith al-ikhtilafu fi tafsir al-lafz al-mushtarak daga cikin sabani a wancan lokaci shine cewa ana samun sabanin lafz al-mushtarak lafazi ne mai daukan ma'ana biyu kamar quru'u jam'i na al-qur'u wasu ma sun ce ana cewa al-qur'u shine at-tuhru wa qila al-hayd wasu fassara shi da tahara tsarki ake nufi mace jini ya yanke mata wasu kace a'a sai haila guda uku to kaga tun wancan lokaci akwai wannan sabani hayya kuma al-qaswara qaswara shine arrami mai jiha ko ko zaki as'asa shine yana nufin ya fuskanto iqbalul layli wa taratan idbaruhu kenan wal layl idza as'as ko kace lokacin da dare ya zo ko lokacin da ya koma kuma duk waɗannan suna nuna kudura ta Allah domin zuwan dare da komawar shi kudura ce ta Ubangiji kenan dan Allah ya rantsa da shi babu wata matsala ko ba ka dan bane Allah ne yake son ya tafi inda bai so ba da zai tabbata qul ara'aytum in ja'ala Allahu alaykum al-layla sarmadan ila yawm al-qiyamah man ilahun ghayru Allahi atikum bi dhiya qul ara'aytum in ja'ala Allahu alaykum an-nahara sarmadan ila yawm al-qiyamah man ilahun ghayru Allahi atikum bi laylin taskununa fihi da sabani cikin dhamiri thumma dana fatadalla an gane ko shin dabiri yana komawa ne zuwa ga Allah ko ko yana komawa ne zuwa ga mi zuwa ga Jibril zance mafi inganci shi na komawa zuwa ga Jibril ko mu ce zance wanda addaidai da sauran irin abubuwan da ake kawowa kamar washaf'i wal watr ko wal witr kaga ni yana iya daukar sallah shafa'i da wuturi a ci shafa'i da wuturi ba sunan sallah bane shafa'i duk abin da yake biyu shi yasa nan wannan wuri in ka diba cikin at-tafsirul kabir na Imam Fakhruddin Ar-Razi ya kawo maganganu masu yawa wajen bi ake rufi da ash-shafa'i wal witr wasu sun kace a shaf'i Allah al-witr dum abinda ba Allah ba don ya ce wa min kulli shay'in khalaqana zawjayn li allakum tadhakkaru shi ko innama Allahu ilahun wahid ha ash-shaf'i namiji da mace shaf'i na al-rama kaza da zakara doki da godiya shaf'i na al-rama shi da abinda ake nufi ba wancan doyo da shaf'i da witrin da ka sani ba yanzu mutumin da bai bincike yin bai san maganganu ba sai ya tajin maganganu ba kamar baki na diba cikin at-tafsirul kabir da sauran tafsirai an gane ko to wannan misalai kenan da kuma fassara wajen sifofi wanda galibi ana samun sabari wan naji'ati gharqa wan nashitati nashqa was sabihati sabha wasu sun dauki cewa wadannan sifofi ne na mala'ika al-mala'ika kenan an gane ko wasu kuma sun kace a'a abinda ake nuni da annazi'at hiya an-nujum to da yake sifofi da sai a samu sabari an gane ko to ala ayyati hal nau'i na hudu cikin abin nan kamar abubuwan da tafsiri na wancan zamanin ya bambanta da yake mumayyiza cikin shi shine an yu'abbiru anil ma'ani bi alfadhin mutaqaribatin aw mutaradifa daga suna tafsiri ne da kalimomi wanda suke suna kusa shine mutaqariba suna kusa da juna aw mutaradifa ko kuma anasu daya an gane ko yawma tamuru as-sama'u mawran sun kace ta taharraku wa qila taduru kaga da ta taharraku tana motsawa ta duru tana jujjuyawa diddai ana kusa ga juna nau'i na biyar an yakuna fil ayati qira'atani aw qira'at fa yufassiru kullu minhumā 'alā hasbi qira'atin makhsūṣa kaga ist wannan ya fassara da wannan qira'a wannan ya fassara da wannan qira'a saboda mi saboda kowanne daga cikin su tana yiwa qira'at da ya halarto da ita kenan kuma ko qira'at da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar da shi ina fata an fahimci ni laqalu innamā sukkirat absāruna fassarha ibnu 'abbās taratan bi suddat kaga ni an toshe kenan wataratan bi ukhizat an dauke su an tafi da su ko an fisge su wa suhirat wani lokaci an yi sihiri dama ko an kai sihirin ai kenan an tafi da hakikanin ganin su ala ayyati hal wadannan misallai to marhala ta biyu ta tafsiri bayan marhalatul riwaya a gurguje sai marhalatul tadwin marhala ta rubutawa wadhalika fima ba'da asr as-sahaba bayan asr as-sahabbai wa tabi'in da tabi'ai duk da yake wannan lokaci ba wai su ma zamanin su ba a rubutawa bane intabe akwai masu rubuta amma rubutun ya zama kadan ne kamar da anka ce al'umman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ummiyina ba Allah ya ce huwa allazi ba asa fil ummiyina rasulun minhum ba anka ce al'ummiyu huwa allazi la yaqra'u wa la yaktub to amma ai a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko a makka akwai waraka bin naufal kuma shi wannan lokaci ya san rubutu a makka wa kana yaqra'u alkitab al'ibrani ko ba haka nan bane sannan kuma a madina ma Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu idza tadayantum bidaynin ila ajalin musamman faktubuhu to yoshe wadanda ba su yi rubutu kuma Allah ya ce su yi rubutu kenan ana nuna maka rubutun karamci ne ka san akwai masu tsaurin kai yan qur'ani daga cewa duk abin da an kodi ba hakan na ba to wannan marhala ta tadwin sun kace ta zo ne akan khutwa guda wato hudu an gane ko sun kace al-khutwatul ula ta marhalatul tadwin at-tadwin ghayr al-mustaqil ai tadwini amma ba wai wanda yake ba mustaqillun kuma an kebance ilimin tafsiri kuma yadda yake fakana yudawwalu tafsir kababin min abwabil hadith kenan cikin babin hadisi kamar yadda mun kai ta bayani in muka duba sun kace wa min ahammi man dawwana tafsira fi hadhihi sifa wanda yake tafsiri akan wannan uslubi yazid bin harun da kuma shu'ba bin al-hajjaj da waqi' bin al-jarrah da sufyan ibn uyayna an gane ko da rauh bin ubada al-basri da abdur razzaq bin hammam da adam bin abi iyas da abdu ibn humayd wadanga wannan lokaci galibi suna kawo su da cikin ilimin hadisi kenan su malaman tafsiri ne ko malaman hadisi ne ta fuskar su tantance riwaya ko ta inganta ko bata inganta ba malaman hadisi ne ta fuskar in ta inganta su fassara da ita kuma malaman tafsiri ne hali na biyu al-khutwa ath-thaniya ko mataki na biyu ko zambiya ta biyu ko taki na biyu at-tadwin al-mustaqill lit-tafsir bil-ma'thur shine ayi tadwini da mustaqill a ce kitabu at-tafsir ba wato kitabu at-tafsir ko tafsirul qur'an al-karim wannan shine an yi kenan littafi an doke shi sun mustaqall at-tafsir al-hadith kenan sai an ka raba ilimin tafsiri na hadisi fa duwina mufradan sai an ka rubuta shi a kebance ka fannin qa'imin bi nafsihi ilimi wanda yake ya tsayo akan kansa وكان التفسير في هذه الخطوه مستوعبا لجميع ايات القران ذاك اس تفسير ني وندا يا شافي دوكان ايات القران مرتبا حسب ترتيب المصحف ام بجيرن تفسير القران تو شي كما malamai galibi wadanda abrazuhum mafi shaharan malamai kinan akwai muhammad bin yazid bin maja al-qazwini akwai muhammad ibn jarir al-tabari akwai abubakar bin al-munzir an-naysaburi akwai ibn abi hatim ar-razi akwai abu shaykh ibn hayyan akwai abdullah abu abdullah muhammad bin abdullah al-hakim an-naysaburi an gane ko wani yanki da cikin iran ake ce ma naysabur cikin iran take amma su da farisanci na yin shabur suke ce mata akwai abubakar bin mardawi to kenan wannan lokaci za ku iske annaha marwiyatun bil asanid ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam za a kawo maka fassara sai an dangane daga manzo sallallahu alaihi wasallam annaha khaliyatun min at-tafsir bil ra'i ba a kawo wa tafsirin ra'ayi wal ijtihadu shakhsi koko ijtihadi na kokarin mutum su dai suna kawo riwayoyi annaha khaliyatun min naqd ar-riwayat ba sa naqadin riwaya wal kalamu fiha bit tashihi aw at tad'if ko su bayyana ta inganta ko bata inganta ba jumi'at hadhihi al kutub ma al ma'thur an an nabiy sallallahu alayhi wa sallam wa tabi'ina an gane ko al isra'iliyat wa tas'at fi dhalika kina an hada da abinda an karwaito daga manzo sallallahu alayhi wa sallam da sahabbai da tabi'ina kuma sai isra'iliyat ta kwado a wannan lokaci muna ganewa ko yawa abinda kamata mu gane akwai wani mustalah a gurguje at-tafsir bil ma'thur sai a ce maka shine tafsirin da an karwaito amma sai a ce maka at-tafsir bil ra'ay shine bayan wanda yazo zamanin sahabbai da tabi'ina sai a ce maka ko daga karni na uku ko kwada ko na hudu wannan magana kuskure ta a'a abinda an karwaito in riwaya ne daga sahabi to tafsir bil ma'thur na ta fuskar riwaito shi an kai in ijtihadi sahabi yayi to tafsirun ne bil ra'ay don da ijtihadin shi ne yayi fa huwa tafsirun bil ra'ay min nahiya wa tafsirun bin naqli ko bil ma'thur min nahiya wanda an karwaito daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine tafsir bil ma'thur kai tsaye muna ganewa dan haka a ce a tafsir bil ma'thur ya fara daga karni na hudu wannan kuskure ne a tafsiri ne zaman tuwa tafsirun ne bil ra'ay kuma bin naqli mun gane wannan kamar yadda daga cikin abubuwan da anka samu matsala kansu sai anka ce ijtihadi ya kare daga karni na hudu duk da yake wadansu malamai suka ce a ijtihadi mutlaq shine ya kare a karni na hudu a ijtihadi bai kare a kowane lokaci Allah yana kawo mujtahidi a kowane lokaci don irin wannan shine sa aljumud alfiqhi sai a zaman to istinbadi ba wato da an ce babu mujtahidi kenan an bar mas'aloli jahilin su yabin da sun ga dama sannan kamar da malamai suke cewa ko kuma a ce istishhadi da yaren larabci ba a yin shi tun daga karni na uku shekara 300 da hijira shikenan sai an kalli istishhadi a wannan ba gaskiya bane ko a majma'ul lugha al-qahira a muqaddima ta mu'jam al-wasit sun kawo sun kace a lugha ita ka'inun hayyun na abu ne wanda yake yana rayuwa inda ba mutuwa tayi ba kenan kowane lokaci ana samu babban malami wanda zai ijtihadi ya kawo wani abu samu dan haka a ce ba a istishhadi da sha'ir daga shekara ta 300 wannan kamar kokarin tauye ijtihadi ne na lugha kenan kaga kuma kowane zamani Allah ya mishi nashi malamai da masu ilimi nashi an gane ko to dan haka wannan mun kawo shi ne saboda a fahimta al khutwa thalitha mataki na uku da ilimin tafsiri ya bi a wancan lokaci hasful asanidi sai an ka samu wanda suke so hasful asanidi su shahi sanadi kawai sai kawo qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ko qala ali ko qala ibn abbas wannan akwai matsala domin an shafe sanadi ba a san ya inganta ba ko bai inganta ba kaga dole kidan mai ilimin tafsiri ya zamanto ya san mi ya san ilimin hadisi gurguru hadisin da zaka fassara aya da shi in baka san ya inganta ba kaga ka tsobara ta zaka yi tunda zaka yi makalla ƙarya zaka yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ƙarya kaga dubul kenan eh shi kake ce ma dubul aramba eh sun kace rabkatanin bi sarakiya al khutwatu rabi'a an gane ko to wanda dai sunan mamman shatanin ko sunan mamman sharakiya shi muna hankuri ko mata shi ba wai abin nan ba su muke luhi ba tunda rakiya ai raqiya ne tanin kuma wanda anka aiwa ranar litinin alifnaini ko ba haka nan bane eh ba muna raina sunayen bane masal ne yazo to ya kamata mu fahimci wannan sai a nukta abin nan manhajul musannifina manhaj in an ce manhaj shine hanyar da masu tafsiri sun kabi wa asalibuhum fi tafsiril qur'an fi tafsiril qur'an uslubin da sun kabi to ga su a gurguje al uslubu tahlili shine uslubin tahlil wa huwa alladhi yaltazimu fihi al mufassiru tasalsulan nuzum nazm al qur'ani wasairu ma'ahu suratan sura shine wanda cikin wannan salo mutun zai bi yaltazimu al mufassir mufassir zai lazimta ma kansa tasalsulan nazm al qur'ani ya bi tsarin ayoyin al qur'ani wasaira ma'ahu ya tafi tare da ayoyin al qur'ani suratan sura wa ayatan aya wanda ci akira at tafsiru tahlili wasu malamai suna kiran shi at tafsiru al mawdi'i daga mawdi' ne za a bi aya aya akwai at tafsiru al ijmali wanda mun kace dalibi dama duk wanda ya ga bai iya kalma kalma ba sai shi koma zuwa gare shi wa huwa an yuqassima al mufassiru suratan ila majmu'atin min al ayat mai tafsiri ya rarraba ayoyi zuwa ga wadansu ayoyi ya tanawalu majmu'atan bi tafsiri ma'aniha ijmalan sai ya ce to wadanga ayoyin gaba ɗaya kissa annabi Musa in mun ka doka za ta bamu kaza za ta bamu kaza za ta bamu kaza kaga wannan ci duhuta an gane ko multaziman ibraz maqasidha zai bayyana maqasid maqsad na wannan sura manufofinta ayoyin manufofinsu muwaddihan ma'aniha yana bayyana ma'anonin su amma dai duk a dunkure na shi kai sai kuma at-tafsir al-muqaran shine tafsiri na muqarana wa huwa an ya'mada al-mufassir ila jumlatin min al-ayat kenan ya dauki wadansu ayoyi ya'mada ya fuskanta yace su yake son ya bayani kansu ila jumlatin min al-ayat fi mawdi'in wahid a cikin wani wuri fi suratin wahida a cikin sura daya an gane ko fa yuridu aqwalal mufassirin as-sabiqina ya kawo maganganun masu tafsiri magabata wa yuwazinu bainaha sai shi muwazana yani wa yuqalin kuma shi muqarana an gane ko wa yanqudu adh-dha'if yayi naqadin mai rauni wa yusahihu as-sahih ya inganta wanda inganta shi tafsirul muqaran shi ilimin muqarana qara mutun ilimi shi kai akwai fiqhul muqaran cikin shi ne zaka gane wane yace kaza wane yace kaza wane yace kaza wane yace kaza ga dalilan su ga wanda ya kamata a dauka haka tafsiri ma wane yace kaza wane yace kaza wane yace kaza shin duka zamu iya hada su mu yi idan ba zamu iya ba sai mu yi tarjihi haka cikin ilimi na hadisi idan an ka samu hadisin da an kai sabani kan ingancin sa to wane yace kaza hadisin nan sahihi na ga dalilan sa wane yace dha'ifi na ga dalilan sa to mu mun dauki sahihi na saboda dalilai kaza da kaza da kaza ko kuma mun dauki dha'ifi na saboda dalilai kaza da kaza da kaza sai ka zaman to wayayye a ilmanci ko cikin ilmin lugha zaka iske akwai wannan ko nahwu ko sarf al qadaya al mukhtalafu fiha fi al nahwi aw fi al sarf aw fi al balagha qala fulan kaza qala fulan kaza qala fulan kaza wa hadhihi adillatu fulan wa hadhihi adillatu fulan ko wa hadhihi adillatu hadhihi al madrasa wa hadhihi adillatu ka hadhihi al madrasa ko ilmu al adab al madahib al adabiyya duk sai ka tattaro in ka jira ayi sai ka karbe shi amma da dalili sai zaman to waye kake babu abinda kake karba ba tare da dalili ba eh kan wani yato zuba ma abinda ya ga dama Allahumma amin sai kuma at-tafsir al-mawdu'i wa huwa an yaltazima al-mufassir mawdu'an qur'aniyan kenan mai tafsiri ya lazimci mawdu'i na al-qur'ani yajma'u al-ayat al-warida fihi zai karo ayoyin da suke a cikin wannan mawdu'i fa yadrusuha mujtami'atan sai ya yi karatun su ya bincike akan su mujtami'atan a hade li yasila ba'da dhalika sai ya isa bayan haka hasba judihi iya gurgurdun kokarin shi ila al-hukm an-nihai ya kai ga hukunci na karshe matuka aw mabadi'i fi dalika al-mawdu' ko tushen wannan mawdu'i to kaga wannan za ku iske wani zai dauko al-qasam fi al-qur'an al-karim an gane ko akwai wani malami da ke cewa Abu Ubaida al-Mu'ammar bin al-Musanna da ke ganin ina ga cewa Mu'tazila ya littafi majazul al-qur'an akwai tashbihatul qur'an na Ibn Nafiya akwai jawahirul qur'an li abi hamid al-ghazali akwai asamul qur'an li ibn al-qayyim akwai amsalul qur'an li ibn al-qayyim al-jawziyya ma'ana ka dauki wani mawdu'i kai bayanin shi al-qur'aninci to wannan in ba mutumin da Allah ya ba fahimtar mawdu'i ba kuma yake da fahimta ayoyin ko inda suke ya nemo su ko kuma yana haddace da su ya kawo su shi duk wanda ya tafsirul mawdu'i ya iya ad-dirasal mawdu'iyya to cin mishi a ilimi akwai waya saboda da ya kirkiro mawdu'i sai tattaro ayoyin da alaka da shi ya bayani ya tattaro da ayoyin da hadisai da ka'idodin da malamai sun ka faɗa kullun yana iya hukun mawdu'i da ya dauko kalima 100 ya samu mawdu'i 100 sai ya debo ayoyin da sun kai bincike kansu da hadisai shi hada ka'idodi in ya gara mawdu'in ma shararraba shi yayi ta mai rasa in ka bishi sai ka faɗa cikin rami ya barka lahiya to sai abu na karshe usul at-tafsir da masadiruhu jumlatan kafin mu ji zuwa ga bayanin su a fayyace usul at-tafsir ka'idodi da ake bi wajen tafsiri nan usul ana nufin tushe tushe ne ilimin tafsiri don ana iya samu tsakanin tushe da qawaid zamu zo mu bayanin wannan masadiruhu inda ake ciro tafsiri abu na farko in kana son kai irin magana a wannan a gurguje sai ka dauke shi guda biyar ne sune usulut tafsir kuma sune masadirut tafsir rike da kyau ko gobe an tambaye ka usulut tafsir ina ne usuli ka'idodin tafsiri suke tushen tafsiri inda yake sannan kuma masadirut tafsir in za a yi tafsiri a cira to ta ina aka cira towa ka bambanta tsakanin usulu da masdar in an ce al aslu tushen abu nan masadiruhu ana nufin in zaka yi a ina zaka ciro shi ko ka ciro ko baka ciro ba suna nan matsayin suna usulut tafsir na farko alquranul karim qur'ani don babu wanda ya Allah sanin qur'ani don magana ta na biyu as-sunna sunna ta annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam wanda ta inganta kaga ashe in baka san komai ba cikin ilimin hadisi dukka sai tafsiri in ka cimma hadisi ko asar sai ka kuma zuwa ga malaman hadisi in ba kai baka san hadisi ba kaga mi sun kace kan shi in ya tabbata sannan kai tafsiri shi yasa kaga muna da tafai wannan a wannan zamanin yanzu kaga akwai mawsu'atu at-tafsir bil ma'thur as-sahih al-masbur min at-tafsir bil ma'thur na ustad ad-doktor Hikmat Bashir professor ne tafsiri a jami'an Madina in ka same shi kaga yayi tahqiqin asali akwai kuma yana nan ga tahqiqin tafsiri na Ibn Jarir al-Tabari ustad ad-doktor Hikmat Bashir in ka samu tahqiqin shi zai taimaka maka akwai tahqiqi na Ahmad Shakir ina ganin da shi da Mahmud Shakir ko ne yayi tahqiqi na tafsir Ibn Jarir al-Tabari nan kaga sai kai mu karana akan abin da sun ka kawo in sun yi sabani wanda ne yafi abin nan akwai tahqiqi na Abdullah bin Muhsin al-Turki wanda yayi zama shugaban Rabitat al-Alam al-Islami majalisar malamai ta duniya shi ma yayi tahqiqi na tafsir Ibn Jarir al-Tabari an gane ko yayi tahqiqin shi kuma yayi takhrijin atharikin shi muna gane ko sannan kuma akwai littafin التفسير بالابنن التفسير بالمأثور نا امام السيوطي الضر المنثور في التفسير بالمأثور طبع تدار الهجره saboda nan ya kawo ayu ya kawo hadisi ya kawo asar na tabi'in da tabi'in tabi'in shikenan sai ka dauke su taba tadar alhijra suna biyan asar su gani ya inganta ko bai inganta ba kaga wannan zai taimaka baka in kana tafsiri kakka hada cikin rami sai al-masdar al-thalith masdar na uku aqwalus sahaba maganganun sahabbai kaga qur'ani sunna maganganun sahabbai na annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sune usulut tafsir kuma sune masadir na tafsir sai aqwalut tabi'ina suma tabi'ina in ka diba kowanne akwai dalili shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi an ka sauka ma alqur'ani kaga dan qur'ani ne yace bai yarda fassarar manzo ba amma yarda fassarar wani mutum wanda ba manzo ba kaga akwai hayaniya su kuma sahabban nan sun rayu tare da annabi sallallahu alaihi wasallam sun yi imani da shi suna jin larabci sun fika jin larabci sun fika sanin hadisan da ma'anar su wani abin ma kai baka ganin shi har kiyama ta tsaye amma su sun gane shi laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubay'unaka tahta ash-shajara wannan yace ina hake yanzu kaga kai baka ganin shi yalla sai dai in wani ya dore kai kaka makai cewa gashi nan isa ta wannan shajara shi amshi kudi gare ka kaga ya kada ka cikin rami sai kuma tabi'ina tunda daliban sahabbai ne sai kuma at-tafsir bil lugha ita ma lugha da ilmin mukanta domin ita lugha wasila ce wanda duk bai san lugha bai ce tafsir al-Qur'ani banna za a yi shi yasa in ka diba ko tafsirin Ibn Jarir al-Tabari yana kafa hujja da lugha ya kawo shi'r misali ko ya kawo ganin malaman lugha domin lugha su yaren su ne ana kafa hujja da ita sai masdar na shidda wanda shi kuma ba tabbas bane wato al-Isra'iliyat wanda su Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah bai masa su cikin maraji ba kuma bai dace ma a sasu cikin usulul tafsir kuma sadar tafsir dan ahlul kitabi ba amintattun mutane bane kuma za su ya ce la tusaddiqu ahlul kitabi wa la tukadzibuhu to kada a gaskata su kada a ƙaryata su sai malamai suka ce a'a abinda ake nufi hadisin kada a ƙaryata su game da abinda nassi bai tabbatar da ƙaryarsu ba wala tusaddiqu makaggo kaskata su abinda nassi bai gaskata su ba amma ya asaba abinda nassi yace gaskiya suka to gaskiya suka yi ya asaba abinda nassi yace ƙarya suka ƙarya suka yi abinda nassi bai ce ƙarya suka bai ce gaskiya suka ba sai ka ima bakinka baka cewa gaskiya ne baka cewa ƙarya ne don kakka zo ka ƙaryata abinda tana yiwa nassi ne wanda ba su canza ba dan mu fahimci abinda kyau muna gane ko yawwa to me yasa su Isra'iliya to din su malamai suka kasu cikin kutubut tafsir wasu malamai sun kawo su su bayyana illar su ba wasu sun kawo su kuma sun bayyana illar su amma abin da yake dun nassi na Isra'iliya ta ana kawo shi a bayyana illa ta yi sahabin manzo sallallahu alaihi wasallam Hudhaifa ibn al-Yaman yake cewa kana nasu hadisi ne cikin sahihul bukhari da muslim kana nasu yas'aluna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam anil khairi wa kuntu as'aluhu anish sharri makhafata an yudrikani duk in mutane sun ka zo su alkhairi suka tambaye manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce to ni ko sharri ne ka tambaya don tsoron ka sharri shi cin min shi kan min ko in fada cikin rami cikin sharri to dan haka Isra'iliya ta kawo cikin ilimin tafsiri da bayyana illa su abu ne mai muhimmanci kuma akwai littafai guda biyu in kana son ka amfana da wannan fannin al-Isra'iliyat na Mahmud Hussein al-Zahabi dan kasar Misr ba wancan Zahabi ba wanda abun ka da al-Isra'iliyat na Abu Zahra sai ka sami su littafi biyu ne kowane guda guda ne duk inda sun kai magana kan wata Isra'iliyat sai ka zo daidai tafsirin ka da pencil sai ka rubuta daga safha kaza zuwa safha kaza cikin littafi kaza in ka zo sai ka dauko dan littafin ka nuna ga Isra'iliyatkin ga yadda anka kawo ta ga kuma abin da ke nuna busu inganta ba ga illar da take ciki ta ƙarya ga kage ga Allah ko ga manzo sallallahu alaihi wasallam ko rena annaba don hadda annabawan su bani Isra'ila su rena shikenan ka hutar da musulmi daga abin da ke ciki muna ganewa ka rike na Abu Zahra da kuma Abu Shuhba shine da al-Isra'iliyat da kuma abin nan to wannan kenan game da su al-Isra'iliyat ke ina fata an fahimce sai kuma abin da bai kawo ba at-tafsir bil aql bai kawo shi ba ko at-tafsir bil ra'i domin shi at-tafsir bil ra'i ba ana tafsiri ne da ra'ayi ba ko bil ijtihad kai tsaye dole sai an ya zamanto wannan abin yana da mustanadi zuwa ga al-Qur'ani ko sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam idan mutu at-tafsir bil ra'i wa bil ijtihad shi al-aql an yi sabani shin shi al-aql masdarun min masadir at-tafsir am alatun min alat at-tafsir mas'ala ce wadda malaman tafsiri sun tattauna kanta. Wasu sun ce a shi hankali bai cikin masadir tafsir. Ala ce ne da ita ake aiki, don da ita za a gane abin da ya inganta wanda bai inganta ba. Amma kuma sai an yi istinadi zuwa ga nassi, kina ala ne. Wanda sun ce in masdar ne. Saboda su sahabbai sun yi ijtihadi, sun yi tafsirin Qur'ani. To ai kuma ijtihadin su shi ma masdarun na min masadir tafsir. Sai an ce to a'a. Min nahiyati istikhdamika lahu fa huwa ala. ومن ناحية نقلك لاجتهاداتهم فهو مصدر من مصادر التفسير بس انجيل العربي تو ان اوانا منك زو قرشن wannan babi insha Allah ta'ala za babin da zamu tashi akan shi shine yadda ake tafsirin qur'ani da qur'ani da kuma hujjoji ma da ya kamata a kashin ya halatta ayi at-tafsirul qur'ani bil qur'an hujjiyatut tafsirul qur'ani bil qur'an an gane ko dan wani ya ce babu tafsirul qur'ani bil qur'an da at-tafsirul mawdu'i sun kace duk babu wani hujja kansu yo wanda ga musu magana annabi na wanda ga hussala musu qur'ani sun kai da shi annabi na wasu kuma mai da qur'ani sannan ai su qur'anin ba haka sun ka same shi sahabbai da sun ka kawo shi to kai baka yarda da riwaya da sun kai mufassara hadisi amma ka yarda qur'anin ka dauke shi ka karanta shi kuma ka yarda wani shekaranta da Hafsu ne karanta da wani shekaranta da wurin muminsu da wani da wani shekaranta da wani da Hafsu ne karanta to da ila sun ka samu wannan to haka waɗannan abubuwan mazahib ne wanda suna da hatsari muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya nuna mu da gaskiya ce ba mu ikon binta kuma Allah ya nuna mu da ƙarya ce ba mu ikon nisantarta dan ya kamata mu dakanta insha Allah ta'ala sai darasin mu na gaba subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayka wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh